nan Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makili da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 6 ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗan adawa a jamhuriyar Niger sun yi kira ga hukumar zaben kasar da ta duba batun wa'adin ƴan majalisar tarayya na ƙetare da ake shirin yin zaben su ta yadda zai daidai da na sauran ƴan majalisa da ke Niger. Bayan haka za ku ji cewa kasar Ghana ta ce ta aiwatar da wasu manufofi da za su taimaka wajen samar da ƙarin daidaiton jinsi a kasar. Daidai masana harkokin yau da kullum na cewa har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba.
Majalisar da muke da shi, mambobin majalisa muna da su guda 275, cikin su abin bantakaici 40 su ne kawai mata.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. A yau Talata, Liz Truss ta zama sabuwar Prime Minister Burtaniya, inda ta maye gurbin Boris Johnson a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalolin tattalin arziki da tsadar makamashi. Johnson ya mika murabus ɗinsa a hukumance ga sarauniya Queen Elizabeth ta biyu a Balmoral Estate a Scotland, kana daga bisani sarauniyar ta naɗa Truss a matsayin sabuwar Prime Minister. Truss mai shekaru 47 ita ce ta zama mace ta uku da za ta jagoranci kasar a matsayin Prime Minister Burtaniya ta hudu a cikin shekaru 6. Truss ta yi galaba a kuri'ar da jam'iyyarta ta kada a ranar Litinin, inda ta kada tsohon sakataren bitalmalin kasar Rishi Sunak. Bayan sanar da nasararta, Truss ta faɗa wa taron jam'iyyarta tana mai cewa, "Na yi kamfen a matsayin 'yar conservative, kuma zan yi mulki a matsayin 'yar conservative." Ma'aikatar tsaron Rasha tana shirin siyo miliyoyin rokoki da makama a tulari daga ƙasar Koriya ta Arewa, a cewar wani bayanin sirri da ma'aikatar leƙen asirin Amurka ta bankaɗo. Shugaban ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya halarci taron shirin yanayi a Afirka a Rotterdam a ƙasar Netherlands. Shirin da zai nuna yadda za a daidaita yanayi a nahiyar Afirka tare da mai da hankali akan samar da abinci da abubuwan more rayuwa da al'amuran kuɗi da samarwa matasa ayyukan yi ta hanyar warware matsaloli da Afirka ke fuskanta. Daga birnin Accra ga rahoton Hawawu Abdulkarim.
Taron ya samu halartar Director General na Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu shugabannin Afirka, inda ake yunkurin tara kusan dala biliyan 25 kafin ƙarshen shekara 2025 don haɓaka ayyukan daidaitawa a Afirka.
This is a critical moment for the African.
Shugaban ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo kenan yayin da yake jawabi daga taron daidaita yanayin Afirka. Ya ce muna sane da abin da siyasa ya haifar a halin yanzu, samar da abinci da makamashi suna cikin saka mai wuya a duk faɗin duniya. Hauhawan farashin kaya yana karuwa da sauri, kuma sauyin yanayi yana barazana ga ci gaban da muka samu musamman Afirka. Annobar COVID-19 shi ya haifar da koma bayan tattalin arziki na farko a yankin kudu da hamadar Sahara a cikin wasu shekaru 25, kuma har yanzu yana ci gaba da cutar da Afirka.
We started very
Daraktan asusun bada lamuni wato IMF a takaice Kristalina Georgieva kenan, inda take cewa mun riga mun fara tattaunawa mai ma'ana ga mutanen Ghana kamar kowa a wannan duniyar. Ta ambaci abubuwa mai ban mamaki da suka haifar da tabarbarewar tattalin arzikin Ghana da sauran kasashen Afirka ta yamma, wanda ya kai ga neman tallafi daga asusun bada lamuni ta IMF. Da farko ta ce annobar cutar corona, sannan ya kira da Ukraine saboda lamarin ya zama ruwan dare ga duniya. Malam Jafaru Dankwabiya, mataimakin daraktar binciken yanayi da kare martabar abinci a nan kasar Ghana, ya yi sokaci a batun.
Imun kalli yanda climate change yake haddaban Africa abu ne da ya kamanci mu yi mai kallo da wani huska daban fiye da yanda yanzu muke kallon shi. Yanayi ya canza, zafi ya karu ya fi yanda ake tsammani, sa'annan in hadari ya taso yana halakar da mutane sosai. Yau duk duniya mun ga irin abun da ake ciki a kasar Somalia nan Africa 7 da ya wuce mun ga abun da ya same su a kasar Sudan, kasan Kenya, mun ga rashin ruwa yanda yake kawo bala'i a cikin kasa. An je a yi meeting a kare, sannan mu koma muna yi yanda muke shuki, to food security mu bai taba sakewa.
Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka, Accra, Ghana.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. A yayin da ake shirin zaben cike gurbi na Majalisar Tarayyar Nijar, ƴan adawar kasar sun buƙaci hukumar zaben kasar ta duba batun tsawon wa'adin waɗanda za a zaba, duba da cewa a shekarar da ta gabata ya kamata a yi zaben a ƙasashen ƙetare, amma saboda annobar coronavirus ba a samu damar yinsa ba. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
A ranar 15 ga watan Oktoba mai zuwa ne, idan Allahu ya kai mu, za a soma kididdigar 'yan Nijar da ke zamne a kasashen waje da suka cancanci jefa ƙuri'a na zaben 'yan majalisun dokoki masu wakiltar su a majalisar dokoki ta ƙasa. Kasancewa hakan bata samu ba da shekara guda da ta gabata a sanadiyar allobar mashako ta coronavirus. Sai dai 'yan adawa na cewa su fa abinda ke damuwar su a cikin wannan zancen shine wa'adin da 'yan majalisar na kasashen waje za su yi, kasancewa ba wa'adi guda aka zabe su ba da takwarorin su na cikin kasar. Kamar yanda Malam Zabairu Sule na jam'iyyar Modern Lumana Africa mai adawa ta Hamma Amadu ya yi mini karin bayani.
Ai abin da yasa kaga ƴan tarayya mahikanta sun ka kawo lantar ba su so wannan zabe a yin ta kasashen waje, sun ka duba, sun ka bincika, sun ka gani ko okan muwayen, babu muwayen wanda za su sa, wanda zai sa koda kujera guda su samu can kasa sai waje. Abinda yasa ka gani yanzu har yanzu ba su yin ta, har an kai su cikin shekara biyu ana cikin, za a kare da shekara biyu ba a yin ta ba, su suna cikin ba a yi da su ba, kuda an kai yi su ba su yi aikin shekara biyu ba, ba a dauke su da shekara biyu da sun ka wuce ba. To hakikan doka abinda ya bada kuma kowa ya san doka haka nan na tace, koda gwamnati ya diba ya gani ya ba su albashin su na shekara biyu, ko kuma a yi musu abinda za a sa tun da shekara biyar ne za ka yin ta, in an ka zabe ka sai ka yi shekara biyar kenan, suna da din shekara biyu bisa ga wannan manda, ko su biya su ta yi daidai da waɗanda sun ka samu shekara biyu, ko kuma wanga manda ta kare kuma a kara musu shekara biyu da za su yi majalisa.
Wannan zaben zai shafi kasashe 15 da wuraren kididdiga 215 da suka shafi zabe da na'urorin zabe 400 da mutane masu wannan aikin lissafi su 650 da za su gudanar da kididdigar, a cewar masu mulki. In ji dan baba Mamman Ceni na jam'iyyar PNDS tarayya, su masu biyayya ne ga dokoki na ƙasa, ba za su yi karan tsaye ba game da abinda doka ta shimfiɗa game da wa'adin 'yan majalisar dokoki na ƙasashen waje.
Ita manda kowa san dibte shekara biyar gare kenan, in an zabe shi da magana shekara biyar ne an ka zabe shi, ba da magana shekara uku ba kenan. Wannan ai dokar tsarin mulkin Niger mu ba masu taka shi muke ba, haka kundin tsarin mulki yace ba taba zabe shekara uku ba ko biyu ko guda. Su kuwan sai ne na aka da dama a ce a in sun yi ana iya prolongation su wata 6 ko wata, abinda dai gwamnati ga ya kamata ba ƴan majalisar dokoki ba, sai sun yi shekara biyar Allah so ya.
Ita dai hukumar zabe ta gana da ƴan siyasar domin kaucewa dukkan waɗansu rudani game da zaben na ƴan Niger da ke kasashen waje, in ji shugaban ta Maître Isa Kasunna. A cikin tsari na siyasa ke
kyakkyawa da zaben da babu coki a cikinsa. Dole ne masu ruwa da tsaki da suka hada da hukumar zaɓe da jam'iyyun siyasa su gana don kar wani rudani ya shigo ya haifar da wani tashin hankali da ba shi da wani amfani. Duk da wannan ganawar ana iya cewa da sauran zo muka ba domin Ham Muhammadu na jam'iyyar PJD dubara ta tsohon shugaban mulkin soja Salu Cebu na cewa wannan maganar fa abin dubawa ce. Magana ta biyu da muka tantanna da hukumar zabe mai muhimmanci shine wa'adin ƴan majalisu da ke wakiltar Niger na kasashen waje. Ƴan Niger na cikin gida da ma na waje Nigerian su ji shin wane makoma ce aka yanke musu tunda ba a zabe su ba a lokacin da aka gudanar zabe ƴan majalisu na dokoki na kasar a lokacin zaben gama gari da kasar ta shirya sama da shekara guda da ta gabata. Yan adawar dai sun ce da zarar aka kammala kididdigar suna son hukumar ta zabe ta kware musu wannan duhun. Haruna Mammana Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud Bawumia ya bayyana wasu ingantattun manufofi da gwamnatinsa ta aiwatar kuma suka taimaka wajen samar da ƙarin daidaiton jinsi a kasar musamman a bangarorin ilimi, lafiya da kuma tattalin arziki. Ya bayyana haka ne a wani taron kasuwanci zuba hannun jari da ci gaba tsakanin Afirka da yankin Caribbean da aka yi a kasar Barbados. Wakilin muryar Amurka Idris Abdalla Bako ya aiko mana da wannan rahoton.
Magance rashin daidaito tsakanin jinsi na ɗaya daga cikin batutuwan da aka yi magana a kai a yayin wani zaman tattaunawa na taron. Da yake amsa tambaya kan yadda gwamnatinsa ke kokarin dakile matsalar, Dr. Mahmud Bawumia ya zayyana wasu tsare-tsare da suka shirya da nufin cike gibin da yake tsakanin maza da mata a fannonin rayuwa da dama. A bangaren ilimi, mataimakin shugaban kasar ya ce,
in Ghana for example, you are close to about 52% of the population as female. And so that is the majority population. One of the vehicles that we have used in Ghana for example in creating gender equality is in the area of education.
A Ghana, kusan kashi 52 cikin 100 na al'ummar kasar mata ne, domin haka sun fi kowa yawa kuma an yi amfani da bangaren ilimi wajen samun daidaito. Yace bincike ya nuna cewa mata sun fi yawan fita daga makaranta kafin su kammala fiye da maza. Tsarin ilimin sakandare kyauta da gwamnatinsa ta kirkiro ya sa waɗanda ba sa iya yin rajista domin rashin kuɗi yanzu suna yi, kuma mata sun fi yawa. Ga bangaren kiwon lafiya da tattalin arziki kuwa, mataimakin shugaban kasar yace,
another area of getting inclusion is in the area of financial inclusion.
Wani fannin shine na hada-hadar kuɗi. Bayanai na nuni da cewa yawancin mutane da ba su da asusun banki mata ne, saboda yawancin su suna da wayoyin hannu. Mun gabatar da haɗin gwiwar asusun wayar hannu da asusun banki, wanda hakan yasa yawancin su yanzu sun mallaki asusun banki. Yace haka kuma gwamnati ta fito da tsarin aikawa da magunguna zuwa ƙauyuka ta hanyar jirgi mara matuƙi. Yace Ghana na da cibiyoyi 6 a bangarorin ƙasar, kuma kowace cibiya tana da aƙalla jirage 100, kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu musamman ga mata masu naƙuda. Ana aikawa da jini a waɗannan jiragen, kuma yana ceto rayukan iyaye da jinjiran da ake haihuwa a ƙauyukan da babu asibiti kusa. Sai dai masu fashin baki da manazarta a Ghana na nuni da cewa har yanzu da rana aka ba, domin akwai bangarori da yake buƙatar kula a daidaiton jinsi musamman yawan mata a majalisar dokokin ƙasa. Malam Mirago Jibril Abbas ya ce,
bincike ya nuna cewa mata a ƙasar Ghana suna da kaso 52, wato su ne wato masu rinjaye kenan tsakanin al'umma. Akan haka, idan aka yi watsi da lamuran mata, ina jin kasar Ghana ba za ta samu ci gaba da take bukata ba. Ina kira ga gwamnati, idan lalle da gaske take, to ta ware kaso na baiwa mata domin samun cike gurabe na aiki a wato majalisan birane, gundumomi da kananan majalisun hukumomi, da kuma ware kaso na ministoci da kuma manya-manyan jami'an gwamnati domin su ma su taka rawar gani na samar da ci gaban kasar Ghana.
Abubakar Garba Usman, shi ma mai fashi bacin baki ne akan al'amuran yau da kullum.
Idan muka dubi Ghana sai mu ce alhamdulillah dama ta samu, idan muka dubi harkan bangaren neman ilimi sai ga cewa kamar daman da namiji ke da shi wannan dama mace ma ita ma take da shi, amma an fi ba maza dama fiye da mata. Misali ne zan mu bayar majalisar da muke da shi, mambobin majalisa muna da su guda 275 cikin su abin ban takeici 40 su ne kawai mata. Akwai dokar da aka aje amma har yanzu ne ba tabbatar da dokar barga majalisa, abin da turawa ke ce mai affirmative action, wannan ana ba marasa karfi. Sa ina ganin cewa kamata majalisa a duba a tabbatar cewa kamar wanga doka an tabbatar da shi saboda mata su ma su samu dama yin aiki, sa'annan su samu daman fa'in abin da ke damun mata.
Kididdigar da kungiyar tattalin arziki ta duniya ke fitarwa duk shekara akan gidin da ake samu tsakanin jinsi na kasashen duniya na shekarar 2021 na cewa kasar Ghana na da jimillar kaso 66.6 cikin 100. A bangaren ikon siyasa kuwa Ghana na da kaso 13.5 kacal ne a cikin 100. Edus Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Madalla a gaida Idris Abdullah Bako, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
Daruruwan ma'aikatan gwamnatin jihar Niger Nigeria ne suka gudanar da wata zanga-zangar lumana a harabar gidan gwamnatin jihar Niger da ke birnin Mina domin nuna bacin ransu na rashin biyan su haƙoƙinsu na yin ritaya daga aikin gwamnati. Tsofaffin ma'aikatan dai da suka fito daga ƙananan hukumomi 25 na jihar Niger sun ce suna cikin wani hali na matsalancin rayuwa a sakamakon rashin biyan su haƙoƙinsu na barin aiki. Isma'ila Ishaku Zabai shine sakataren kungiyar ƴan fanshon a jihar Niger ya ce bakar wahalar da suke sha yasa alatilan suka ɗauki wannan mataki.
Idan mutum ya yi aiki shekara ɗaya har 35 cikin ruwan sama, cikin zafi, cikin sanyi, cikin kowace irin larura, har Allah ya kadara har ya gama lafiya, ashe bai kamata ya ji daɗin rayuwarsa ba? Kamata na a ce sai ya je ya roki Allah ko ya roki mutane da suka ɗauke shi a aiki cewa su biya shi kuɗinsa? Gratuity, pension, ai ba wai za a zauna cewa a ce za a yi tunani kanana kafin a biya ta ba ce. Illa ce a cikin kadarar constitution na Nigeria cewa ya kamata in ka gama aikinka shekara 35 a biya ka kuɗinka ta gratuity. Amma a haka nan a jihar Niger sai dai labari. Bugu da kari akwai state da suke ma da basu kai Niger ba, da yake yau sun gama biyan gratuity da pension, musamman ma ga retirees, musamman man gaya maka kamar Kebbi Borno ta biya, despite the fact that tana cikin insecurity har da Kano da sauransu. A nan Niger tun daga 2015 mutumin nan, daga 2015 har yau za ka yi aka kirga mun mutane ko sun kai 100 da suka karbi gratuity. Ina so ka duba wannan abun. Aiki fa Allah ne ya ce mu mu yi wannan aiki. Idan muka gama me nasa ana zalunce mu? Iyayenmu suna mutuwa, matar mu sun mutu, ƴaƴan mu suna mutuwa, ga yanan wasu ma a cikin makaranta ma ba su da kuɗin makaranta da za mu samu mu biya musu.
To su ma dai wasu daga cikin tsofaffin ma'aikatan da suke cikin wani yanayi na damuwa da kuma ɓacin rai ga abin da suke cewa.
Sunana Barje Haruna, na ritaya kamar director na ƴan wasa Gwafe International. Wannan cin mutunci yayi yawa. Wanda ma suna cika aiki wannan fadan nan da muke yi yanzu ba don kanmu bane kuma. Na baya in ma kana cikin office an kawo file ka danna baka bari ya yake da shi ayi ba, kai ma ka sani Bature ya ce ba what the falling of the yellow list is a warning to the green ones. Busheshen ganyen yau ya hadi dan yamma ya shirya gobe shi ma zai hado. So what we are saying, they should pay us our money. Kasuwa daya muke zuwa yaran mu makaranta the same school fees muke zuwa, that bill the same thing ne, haba ka yaki 35 years a zuwa electricity dinka haka. To ya za a yi a ce a daina corruption? In dai yaro na yana cikin aiki yanzu ya gan wahalan da nake yanzu, in ya samu wurin da zai sata kuɗi wala zai dauka. Mu da bamu sata ba ga muna cikin wahala. su biya mu kudi, in ba haka ba za mu ce musu Allah ya isa.
Sunana Usman Aliyu, matsayina PRO. Na ya retire Hospitals Management Board on grade level 14. Na ya retire 2015. Zan shiga shekara na takwas kenan. Kuma shi yadda na yi zaman shekara biyu, ba pension ba gratuity. Shi dai cin Allah da iyaye. Da haka za ka fara biya na pension ba arrears. Ba gratuity. To abin da ma muhimmin abin mamaki da ban haushi da rashin imani na wannan gwamnati. Ba da taba wani yunkuri na ganin cewa kai ko rabo ake yi ba ma tana da pensioners.
Martina E. James daga Muya Local Government. Na yi retire under teaching. Mun zo ne mu nema hakkin mu. Ba mun zo da fada ba, ba mun zo nema rikici ba, hakkin mu muke so. Da kudin retirement namu su arrears da sauransu. Wanda su mu da muka yi retire 2015 an ba mu 30% 70 har yau ba mu gani ba, arrears ba mu gani ba. To su ne muke bukata wadannan abubuwan da na kikirga maka. Ta yi kokari ta ba mu hakkin mu, don muna mutuwa da yaran mu. Yaran mu suna yawo a titi sai shaye-shaye, ba aikin yi. Sun gama makaranta ba aiki, ba abinci, aka muna fama da wahala. Wadansu mu suna mutuwa da yaran mu. Sun ce za a cika mana 70 har yau ba mu gani ba, waje shekara hudu kenan. Muna kira a taimake mu, dalili zuwa mu kenan. A yi kokari a ba mu hakkin mu saboda mu rage wahala wadansu abubuwa.
To tunda sanyin safiyar jiya Litinin ne dai, tsofaffin ma'aikatan ke mamaye da harabar gidan gwamnatin jihar Niger, kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto da misalin tsakiyar ranar wannan Talata, tsofaffin ma'aikatan na ci gaba da mamaye harabar gidan gwamnatin jihar Niger. To sai dai sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce suna daukar matakai na shawo kan matsalolin tsofaffin ma'aikatan, kamar yadda ya mun karin bayani.
Ni na musu bayani kuma ma kafin su kawo koke-koken su, na ma yi musu fassarar koke-koken da ke tare da su, wanda yake sun sani da cewa gwamnati na sanar da wannan wayannan abin da bukatocin. Kuma idan ka dubi tsare-tsaren da ake yi, yanzu gwamnati ta yunkura cewa kafin dai tafi wannan mulkin ta kare, mai girma gwamnan jihar Niger ya yi kudurin cewa duk abin da zai rage din a gyara zai yi. So abin da na ba su bayani kenan. Kuma na gaya musu cewa akwai wanda suke da wai pension arrears. Pension arrears wato ka yi retire January, ya kamata ka fara an san pension ɗinka January, ba a fara baka ba sai March. Kana da wata biyu na arrears. Waɗannan an tantance su kuma muna kan su, waɗannan za a yi kula da nasu.
Na to yanzu akwai wani abu da kuka ba su yanzu koko dai alƙawari?
To na kuri ana kokarin ma ya aka biya sar albashi ma tukun. A hakuri aka ba su, mun ga musu arzikin da ke ciki, mun ga musu shugabannin su zo mu zauna a fitar da waɗannan abubuwan da muka tsara, wanda yake ba ma sai da suka tada wannan tanzoma ba. Gwamnati na sane mutana nan ingantaccen tsarin take so ta yi domin ta tabbatar cewa kowane wata akwai abin da za a samu. A yanzu aka biya albashi, tunda an biya albashi abin da ya rage duk wannan pension ya samu kudin shi, don ka sa abin da gwamnati ke nan ta biya pension ta biya albashi ko da ba ko kuma a asusun gwamnati. Akwai lokacin da mai girma zai gwamnati zai zo kudi ma an jefa federation account an raba babu kudi a ƙasa, yakan sa a je a ciwo bashi a biya waɗannan a biya pension a kuma biya gratuity.
A Najeriya dai tsofaffin ma'aikatan gwamnati a matakai daban-daban na shiga cikin matsaloli na ƙuncin rayuwa, da a wasu lokuta ma akan rasa rayuka wajen fafutukar neman haƙoƙinsu na barin aiki bayan share shekaru suna bauta wa ƙasa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
za mu soma labarin da jamhuriyar Niger inda shugaban kasar Bazoum Mohamed Yajin Jinawa kungiyar ƴan kullun kafar da ke bugawa a cikin gida na kasar da suka kakkaɗe takwarorin su na kasar Togo da suka gasa musu aya a hannu a Cotonou na kasar Benin a ƙarshen makon da ya gabata da ci 3-1 a wasan kungiyoyin na biyu bayan jamhuriyar Niger din ta sha kashi banza da 1 a Lomé a ƴan kwanakin da suka gabata shugaban yayi jinjinar ce a shafin sa na Twitter gabanin haka ministan wasannin kasar ne da tawagarsa suka yi wa ƴan wasan kyautawa marhaba bika a ranar jiya a filin tashi da sabkar jirage na Jure Hamad na babban yamai wannan shine karo na hudu da kasar ta jamhuriyar Niger ke samun shiga a wasan kwamfalar ta kwallon kafa ta ƴan wasan Afrika da ke bugawa a cikin gida idan muka leka nahiyar Turai a yau ne ake can ana wasannin farko na kwamfalar kwallon kafa mafi farin jini a duniya na Champions League na club inda suka kasance zakaru a kasashen su a nahiyar Turai yanzu haka dai Paris Saint-Germain ta kasar Faransa na can tana karawa da Juventus da Turin ta kasar Italia sai Real Madrid ta kasar Spain ko Spain mai rike da wannan kofin da ke bugawa a Scotland ko kuma Ecos da Celtic Glasgow haka zalika an yi wasanni ko kuma ana ci ana yin wasannin da suka hada da Dinamo Zagreb da Chelsea sai Borussia Dortmund da FC Copenhagen Salzburg ta Austria na karbar bakuncin AC Milan ta kasar Italia Leipzig ta kasar Jamus na karbar bakuncin Shakhtar Donetsk sai Sevilla ta Spain na karbar bakuncin Manchester City ta kasar Ingila Benfica Lisbon tana karbar Maccabi Haifa ta kasar Italia a wasannin US Open na tennis da ke wakana a kasar Amurka na biyu a wasannin tennis na duniya Rafael Nadal ya shakashi kuma ya fice daga wannan kwamfalar ta bana a hannun Francis Tiafoe dan kasar Amurka da ci 6-4, 6-3 haka shima Nick Kyrgios dan kasar Australia ya lalabe Medvedev dan kasar Russia da ke rike da wannan kamben da ci 7-6, 13-11 sai 3-6, 6-3, 6-2 shi dai Nick Kyrgios yana matsayin na 25 a wasannin duniya na tennis yayin da Medvedev ke matsayin na 1 a ranar 29 ga watan August na shekara ta 2022 a wasannin kwallon hannu kotun ladoke ko kuma volleyball na duniya da ke wakana a kasashen Poland da Slovenia daga 26 ga watan August zuwa 11 ga watan Satumban da muke ciki a ranar jiya da kyar da sudin goshi ne kasar Faransa ta gwabcewa kasar Japan da ci 3-2 Faransa ta kai ga wasannin na duniya na volleyball kotun ladoke ga quarter final kenan wasannin da kasar Rasha ce ya kamata ta shirya shi amma aka karbishe shi daga gare ta saboda mamayar kasar Ukraine da karshe kusancewa wani dan wasa ne na kwallon kafa na rukuni na biyu na kasar Brazil yayi kwace kwancin kwana ya wurga kwallo a cikin ragarsa alhali ana cin kungiyarsa 3-1 wasan ya hada Atletico Amazo Nance da Sul America kuma dan wasan yayi haka ne saboda wata chata da ƴan wasan suka shiga tunde ƴan wasan Atletico Amazonense da ke da hannu a wannan chachar sun ka samu kashe din dakatarwa na su je su gyara halin su kamin kotu ta kula da su Haruna Mamman na bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
A yau talata Liz Truss ta zama sabuwar Prime Minister Burtaniya inda ta maye gurbin Boris Johnson a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalolin tattalin arziki da tsadar makamashi. Johnson ya mika murabus din sa a hukumance ga sarauniya Queen Elizabeth II a Balmoral Estate a Scotland, kana daga bisani sarauniyar ta nada Truss a matsayin sabuwar Prime Minister. Truss mai shekaru 47 ita ce ta zama mace ta uku da za ta jagoranci kasar a matsayin Prime Minister Burtaniya ta hudu a cikin shekaru 6. Truss ta yi galaba a kuri'ar da jam'iyyar ta takada a ranar Litinin inda ta kada tsohon sakataren Bitar Malin kasar Rishi Sunak. Wani jami'in Amurka da ya nemi a saka sunansa da ya tsokaci a kan bayanin sirrin da aka gano ya faɗa a jiya Litinin cewa yanzu da Rasha ta koma ga ƙasar Koriya ta Arewa da ta zama saniyar ware hakan na nufin sojojin Russia suna ƙara shan wahala daga karancin kayan yaki a Ukraine saboda wani bangare ba ta iya aika kaya da kuma takunkumai. Ma'aikatar leken asirin Amurka ta yi imani cewa Russia akwai yiwuwar nan gaba za ta sayi ƙarin kayan soji daga ƙasar Koriya ta Arewa. Shugaba Amurka Joe Biden ya kimtsaye amshi bakoncin tsohon shugaba Barack Obama da uwar gidansa Michelle Obama don kaddamar da zanen hotunan su a hukumance a fadar White House a gobe Laraba. A wata al'ada ta baya-bayan nan, shugabannin Amurka na wannan lokacin suna amsar bakoncin magabatansu a lokacin da za su saka hotunan su a cikin tarin hotunan fadar ta White House. Tsohon shugaba Donald Trump bai ci gaba da wannan al'ada ba a lokacin mulkinsa. Lamarin da ya sa Biden da ya taba zama mataimakin Obama zai jagoranci bukin saka hotunan iyalan Obama.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.